إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مقاجين هلتر مملكين ومالشيك يقولون أن الأمر أمي وتكلم shi kadai cancanta abota masa muna masa godiya Allah madaukakin sarki yau ma ya bamu dama zamu ci gaba da majalisar tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar jari a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi yau shine wuni na 20 a cikin watan Ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1446 20 ga watan 3/2025 a kirkin miladiya daidai kuma ya ba mu ikon aiki da dide kafin mu fara karatu na samu labarin cewa akwai dan uwa Malam Najibullahi wanda yake mana a harkar social media ya daya daga cikin wadanda suke yada karatukan ma social media mahaifinsa ba shi da lafiya har ma ya kwanta a asibiti muna addu'a Allah madaukake ba shi lafiya Allah ya saka fara ce gare shi an ce iyalin sa ba ta ji dadi ba amma ita ba mu sani mutun da amarya ne ko abun farin ciki ne ina ban farin ciki ne sai mu ce Allah ya samu barka ko kuma Allah ya sauke ta lafiya kafin mu fara karatu zamu dajin hankali da yake yau wannan dare shine dare na farko daga cikin dare kun da suke yi goman karshe yanzu ne cikin yaddar Allah madaukakin sarki dukkan mu nan mun shiga goman karshe na watan Ramadana kwanakin nan da dalilai na shari'a suka nuna cewa a duniya babu wasu dare ko masu daraja masu girma kamar su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna haka alqur'ani ya nuna cewa babu wani dare da yake da girman lailatul qadr kuma lailatul qadarin nan Allah madaukakin sarki ya boye shi a cikin waɗannan kwanaki guda goma babu wanda ya san wani dare ne sai Allah madaukakin sarki shi kadai Allah madaukakin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr lailatul qadri khairun min alf shahr ya bota ne guda dubu a wajen malaman da suke karanta alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda ba akan cewa lailatul qadrin nan ana yin sa ne a cikin watan Ramadana kuma dalilai na aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganar sa a ƙarshen rayuwarsa ya nuna cewa suna goman ƙarshe dan haka a cikin waɗannan kwanaki anan ake samun lailatul qadr amma ba ka iya cewa wannan ita ce ranar Allah madaukakin sarki shi kadai ya sani wata hikima ce ta Allah madaukakin sarki dan bayi su dage su nemi kusaci zuwa ga Allah aka boye lailatul qadri a cikin dare ko har guda 9 ko 10 gurbanin yanzu muna cikin daren juma'a kuma daren 21 gobe in Allah ya kai mu shi da 21 kuma ita ce gobe juma'a ko to yanzu mun shiga layalul ashr kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadana dama su goman ƙarshe ko su zama 10 ko su zama 9 gurbanin yanda Allah ya ga dama Allah ya sa su zama 10 da son lokacin matasa ba su cika zuwa ya azumi 30 na uku ko mutum ce ga ya azumi 29 amma guda dai ana kokowa da shi yana ba tare yana ba ta fiska 29 ba ta cinye ka ba kafarta aba gai 29 ba ta cinye ka ba dai da cinye ka ne abu da cinye ka ba o miya ta zabi na to da farko dai ina jan hankalin mu dage a cikin waɗannan kwanaki mu ƙara neman kusaci zuwa ga Allah madaukakin sarki abinda muke na ibada mu ƙara duk abin da kake yi tun da Ramadanan nan ya shigo in har kana kokari to ka ƙara kokari akan kokari domin yanzu ne kwanaki masu tsada suka shigo waɗannan dare ko guda 10 ko 9 dare ku ne da darajar su ta kai har annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin barci a cikin su. Nana Aisha Allah ya kara mata yadda cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim take cewa idza dakhala al-ashr annabi sallallahu alaihi wasallama idan goman kace suka shiga shadda bi zarar wa aiqaba ahlahu wa ahya layla. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zage damci shadda al-mihzar. Malamai sun fassara shi da wasu daga cikin malamai sun fassara da dagewa da gara kamara, wasu malamai sun fassara da kaurecewa mata. Manzon Allah yana kaurecewa matansa gaba daya idan har kwanaki goma karshe suka zo. Wa aika ba annahu, kuma su ma iyalan yakan tare da su dan su ibada. Wa ahya laylahu, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya raye darensa gaba daya. Idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi komai nasa tabbas ne, kai ko duk abin da kake yi tsammani, idan har manzo Allah da yake da tabbas, tabbas din ma ta tabbas ta gaske, domin duk duniya babu wanda yake tabbas kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk annabawan Allah ba mai tabbas kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka, ku ga yadda manzo Allah yake dagewa idan goman karshe suka zo, ashe bai kamata ni da kai mu yi wasa a cikin wadannan kwanaki ba, mu kara dagewa da karatun Al-Qur'ani. Kada mu yi wasa da sallolin daren nan, kada mu yi wasa, kada mu yi wasa da sallar dare, kada ku kuskura a ce akwai wani dare da zai wuce wai baka yi sallah cikin sa ba, domin zai yiwu a ce daren da zaka bari idan ya zama shine da litsu kadarin baka sani ba. Zai yiwu akwai masu wayo, tunda akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iltamisu fil witr, ku nema a cikin witri 21 24 25 27 29, to zuwa nan cikin yin sallar shi 22 ne baccin sa, tunda nan banda shi 24 ma sai baccin sa, haka nan 26 ma yi bacci, 28 ma yi bacci, to zaka kwanci ki dan wata ran da lafiyar kadar da wuce ka baka sani ba. Dalilai sun nuna cewa wato shi da lafiyar kadar nan abinda manzon Allah ya ce ku neme shi a wujiri wujiri, to yakan iya zuwa kuma ba wujirin ba, ya fi yawan zuwa ne a wujiri wujiri, amma yakan iya zuwa ba wujiri ba. Shi yasa ingantaccen hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ku nema fi tasi'atin tabqa aw sabi'atin tabqa aw khamisatin tabqa, bazan Allah yace ku nemi lailatul qadari idan azumin ku saura 9 ya gare, ko kuma saura 7 ya gare, ko kuma saura 5 azumin ya gare. Idan kai lissafi in aka ce saura 9 da gare, to fa ya danganta azumin nan 29 za mu yi ko 30, ya danganta da lokacin da za ka gare a can. Idan aka ce azumin nan 30 za a yi, lokacin da kai 21 to sauran ka nawa? Saura 9. To kaga daren 22 shine daren farko a saura 9 in 30 zai, kaga in baka yi sallah a ciki ba, to fa illa lazul kadarin yazo a wannan daren da manzon Allah ya ce fi tasi'atin tabqa yazo kuma 30 zai, to ba zan lake ka aw sabi'atin tabqa ko saura 7 shi ma ya danganta azumin 29 zai ko 30, aw khamisatin tabqa ko 5 ya saura shi ma ya danganta azumin guda nawa zai. Dan haka duk mutumin da zai rinka barin wata rana ya ce wai baya ki ba zai yi ba, to wannan ka tabbatar da cewa wata rana ne lailatul qadar da wuce ka. Kuma da yawa daga cikin malamai abin da suka ce lailatul qadarin nan ba wata wani dare ne guda ɗaya ba, ba wani dare guda ɗaya da kullun shi yake zama, a'a cancan zuwa yake, wata ran ya zo 21, wata ran ya zo 23, wata ran ya zo 25, wata ran ya zo 27, in mutuni ne. In mun juya wancan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallama, wata ran sai ya zo 21 ko 22 ko 23 ko 24 har zuwa ƙarshe. Ashe dabarar da zaka yi in dai kana so ka samu wannan dare na lailatul qadari, to shi da ka mai da hankali wajen bautawa Allah madaukakin sarki cikin dukkan waɗannan kwanaki gaba daya. Ina jan hankalin yan uwa masu shiga itikafi. Itikafi ibada ce mai girman gaske, sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abin farin ciki ne kaga matasa suna shiga itikafi, abin kirki ne abin ayaba ne kaga matasa suna shiga itikar domin matashi yana da budurwar zuciya abubuwa da yawa suna daukan hankalinsa ya bar zaman hira da abokansa ya bar zuwa filin kwallo ya bar zuwa filin wasa ya bar zuwa dandalin gida ya bar zuwa yawon a gari ya bar kilisa ya bar hawa mashin ya buɗe salansa a gari ya bar yawo da mota yadda yake so duk ya bari ya tare a masallaci ka san wannan abin yabo ne abin yabo dan haka muna karfafan matasa masu shiga itikafi a samu waye komai da lokacinsa wallahi a lokacin da itikafin kana so kai amma ba za ka yi wallahi kana so kai sai kai niyyar shiga itikafin nan sai a ce maka to amma mun bada ganin shiga farma da gaba zuwa gobe za ta kare kaga ka shiga itikafin sai shiga itikafin shiga ba da gobe za ta kare jibin ma zai kawo su ka tsaya ka nemo musu itikafi ya fi abin ka shiga itikafi a lokacin to kaga tun wannan abin bai zama ka da baiwayi ba da samu kai da nemi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki amma ina jan hankali matasa su yi kokari su dinga kiyayewa alfarmar masallaci da alfarmar itikafi wasu suna mai da itikafi da man fashi inda wani ya shiga ni ma bari in shiga abokinsa da suke zama a dandali suke hira shi ne ya taho ya shigo itikafi dan haka yanzu ya rasa abokin hira bari ya biyo shi zai ci gaba da hira masallaci wannan itikafi suka zo haka ba itikafi suka zo ba hira suka zo itikafi ma'anarsa shine lazumtan masallaci da niyyan bautan Allah madaukakin sarki da barin dukkan wasu hidimomi na duniya amma na duniya ba mai itikafi yake mu'amala yake yi da duniya sai abin da ya zama dole ke sa ba da ganin mutumin da zai shigo itikafi ya kiyaye alfarmar itikafi mutumin da zai zo da waya yana ta caji ya ji hira da mutane ya hira da wancan ya hira da wancan ka da kai a wani masallaci kake yi tikafin ne ya ji ni ina masallaci Umar ibn Abdulaziz kai kana ina ne ni ina masallaci kaza ne ya ji kai ai an shiga masallaci kaza a mu masallacin nan ba an shiga to ai tikafin ne ba ai tikafin da zan yi lattawa mata akan masu itikafi su rinka kiyaye babban itikafi wanda zai ce malam masu itikafin mata wasu har kitso da gushi suke a masallaci wanda suna yi tikafi a shiganta da yin ado da yin lalle kuma an je itikafi abin da in ba larura ba ba abin da zai hada kan wani sha'ani na duniya duk wata harkar kasuwa ajewa ki zai itikafi ta yi sai abin da ya zama dole fa shi ne kawai za ka yi shi cin abinci za ka yi hawa bayan gida da irin waɗannan abubuwan da suka zama larura a rayuwar ɗan adam irin su ne ake wa kan itikafi bai itikafi zai saboda haka ina jan hankali lalle a mai da hankali kada ka shigo itikafin ko wanda bai shigo itikafin ba ka kokari ka zo itikafi amma ba bai shigo itikafin ba karatun ne na Qur'ani ya bunaka sallar da yake da mutaka ana sallar kana bacci a masallaci kuma ka shigo itikafi ana tahajjudi kai kana bacci wani yana gidansa ya muro ya taho ya zo masallaci ana sallar da shi kai kuma ka zo itikafi kuma ka kwanta kana ta moshari numfashinka da gurnaninka na bacci yana shiga lasifi kan masu sallah akwai wani masallaci da na sani da a Kaduna shi idan tahajjudi ma in ka je sharadin zuwa masallacin shi ne ba za a na sallah ka zauna ba in ka san ana sallah za ka zauna to ba za ka zo ba irin masu su bari din nan sai an daɗe ya yi kusan rukunu sai su tashi ruf sai su yi ce irin su duk an sa doka a masallacin karka zo ya ce su wasu yadda ba saboda waɗannan suna sa mutane kasala in wani ya zauna wani ma sai ji sha'awar zama da haka su kawai duk wanda ya san ba zai tsaya full sallah ba to kada zo musu masallacin su to kaga mai yi digami mamakon ya zama kai ne abun koyi kuma ka zama kai ne mai kashe gwiwar mutane da haka lallai na jan hankalin masu yi digami su kiyaye alfarmar yi digami nan su kiyaye alfarmar masallaci mai yi digami baya fita daga masallaci sai dole mutum wai yana yi digami sai ya gan shi ya fita wajen masallaci ba a fita a masallacin ana yi tikafi ba a fita mutumin da ya fita ba da larura ba itikafin sa wani baci ba a fita wajen masallaci asali ka zauna a cikin masallaci rahaba ma in ba dole ba za ka fita ba kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya shiga masallaci yana itikafi a cikin masallacin ma sai an masa tanti ya shiga cikin zauna saboda baya son alaka da kowa shi da Allah baya so shi yasa shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga itikafi bayan ya shiga lokacin da ya zo ya shiga itikafi aka yi masa tantin sa sai ya ga wasu tantuna a cikin masallaci ya ga wani dan tantance a can wani dan tantance a can yace wancan nawa yi sai aka yi tukin da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce wannan na wance ce wannan fa aka ce wannan ma na wance ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fahimci wayannan matan ba itikafi ne kawo su ba kishi ne kawo su tunda manzon Allah ya tare a masallaci ko wace bari ta tare manzon Allah ya fita itikafi a shekara sai a watan Shawwal manzon Allah ya zo biya itikafin sa to kaga duk wannan yana nuna cewa wajibi ne mai itikafi ya san cewa in fa ba zai iya kiyaye alfarmar itikafi ya zama a gidansa kada ya zo masallaci ya ta surutu ya ta hayaniya wani lokacin da ana tarawihi amma wasu sun zauna a baya suna cina kadi suna kira yin ba za ku sallah ba ku dauki qur'anin ku je kula yin karatu kasa kasa yanda mutum shiga kunnan masu itikafi masu sallah ba amma kuna ana sallah kuna surutu ko kuna itikafi kuke saboda kai ina jin hankalin masu itikafi lalle ya zama na cewa su ne akan gaba cikin duk ibada kuma su ne suka sadaukar da kansu suka sa da lokacin su suka zo suka nuna nan su ibada to bai kamata a ce kuma wanda suke tasowa daga gidansu kuma su bi su kokari ba ina roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi dukkan ibadun da muke yi Allah ya arzuta mu da alkhairin da ake samu a cikin waɗannan kwanaki masu girma masu daraja masu tsada dukkan jarrabawan da take iya samu wani Allah madaukake ya tsare mu ya kare za mu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma mun tsaya a fadin Allah madaukakin sarki wa atal qurba haqqan wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubdil tabdhira innal mubdhilina kanu ikhwana ash-shayatin fa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
وذن آيوي مني مسألة لديه وأكن أبن ديشا فوذن آيوي أجيا muna ga magana akan at-tabdhir wanda Bahaushe yake cewa barnatar da dukiya wani lokacin akan dauki kalmar ta larabcin sai a maida ita Hausa a ce al-mubazzaranci shine kashe dukiya cikin hanyar da Allah madaukakin sarki ba ya so wannan shi ake cewa al-mubazzaranci mun kawo maganganun malamai wanda da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa shi al-mubazzaranci ne shine kashe dukiya ta hanyar da Allah madaukaki ba ya so dukiyar ko kaɗan ce ko mai yawa har ma muka ɗaukanto maganar wasu malamai da suke cewa da mutum zai ciyar da dukiyarsa gaba ɗaya amma cikin abin da Allah madaukaki ya yarda to ba za a ce yarin bazaranci ba amma inda zai kashe dukiyarsa ko da din hali ɗaya ne a cikin abin da Allah madaukaki baya so to sai a ce wannan shi ne al-mubazzir ya yi al-mubazzaranci ƙarƙashin wannan mun yi magana akan al-israf wanda shine kashe dukiya cikin abin da Allah yake so amma a wuce kashe fiye da abin da ake bukata wannan shi ake cewa da al-israf akwai ayar da ta yi magana akai wanda za mu zo insha Allah tabaraka wa ta'ala ba da jimawa ba kanta to anan sun bambance tsakanin al-tabdhir da al-israf da cewa tabdhiri shine a kashe dukiya ta hanyar da Allah madaukaki baya so dukiyar ko kaɗan ce ko mai yawa shi ko israfi shi ne kashe dukiyar fiye da abin da ake bukata amma cikin abin da kuma Allah madaukakin sarki ya yi ta kashe kuɗi musulunci baya so ka tarautar da dukiyarka, ka zo ka shiga cikin wani mummunan hali ka rasa, ka koma kai ma kana bara. Musulunci baya son wannan. To anan al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana cewa duk wanda ya ciyar da dukiyarsa, man anfaqa malahu fi shahawati za'idatan ala qadri al-hajati wa aradahu bidhalika lin-nafaj fa huwa al-mubadhir. Yace duk mutumin da ya kashe dukiyarsa fi shahawati, cikin abubuwan sha'awa, ba abubuwan dole bane na rayuwa, abubuwa ne kawai na sha'awa, na bujiri fiye da abin da yake bukata na dole. Wa aradahu bidhalika lin-nafaj, wannan abun har ya kai da dukiyarsa ta kare, yace to fa huwa mubadhir, wannan al-mubadhir ne. Gashi abun Allah madaukakin sarki ya yarda a yi, amma abubuwa ne na sha'awa ba na lura ba, sai ya zo ya kashe dukiyarsa gaba ɗaya har ta kare. Mutum yana da miliyan 100, sai ya je ya sayo motoci guda uku, kowace miliyan 33, ba ka kuɗi sun tare ba? Ai halal ne kana da kuɗi ka sayi mota, to amma kuɗinsa gaba ɗaya sun ƙare saboda sai wani abu na sha'awa-sha'awa, ba abubuwan dole ba. Ya fitar da abubuwan da suke larura saboda wani lokacin dukiyarka za ta iya ƙarewa saboda rashin lafiyarka, kai ta kashewa saboda rashin lafiya, wannan ba za a ci albarkaranci ba, ko saboda iyalinka ba su da lafiya, ko saboda mahaifinka ba su da lafiya, ko ƴaƴanka ba su da lafiya, kai ta kashewa a magani, wannan ba za a ci albarkaranci ba. Amma abubuwa ne na sha'awa, kana zaune a cikin gidanka, gidan da alhamdulillah zama a cikin sa ba akwai rubun asiri, amma sai ka je ka samu wani gida a ce maka wannan gidan miliyan 100 ne, gidanka a saye shi miliyan 50, kana da jarin ka na miliyan 50, sai ka je ka saye da gidan ka ana da miliyan 50 din ka, duk sai ka je ka sai gidan miliyan 100, kuma ka zauna baka da gidan, baka da jari. To irin wannan shi da Imam Al-Qurtubi yake zauna a rubutun zaranci, ga shi dai abin da kai din abu ne wanda asalin sa Allah ya yarda shi, to amma kai abin da ba dole bane a rayuwarka sai kai shi, kuma ka karar da dukiyarka, yace wannan fado mubaddin ana kirka cha bazar bazaranci ne. Yace amma wanda shi kashe ribha malihi fi shahawat, ya kashe ribar dukiyarsa a cikin abubuwan sha'awa, wa hafiz al-asl, amma yake ya asalin jarin sa, fa falaysa mubaddin, wannan ba a cire shi albazari. Wace ne yana da jarin naira 100, shi duk abin da ya samu na riba zai bindige, amma 100,000 sa tada nan jarin sa bai daya tabo ba, to wannan ba a cire shi albazari. Kaga dai al-calculation din yan kasuwa ai bai yi dabara ba, dan bai kamata a ce kai cikin riba duka ba, idan wata asara ta biyo da wani zaka cika gaji ai za samu matsala. Ya kamata a ce a cikin ribar kana barin wani abu don jiyar jarin ya rinka karuwa, ko da wata rana da zaka samu kibi a cikin jarin naka, to zaka cike da ribar da kake samu, wata asara in ta zo zaka girgire da abin da yake karuwa da riba. To amma dai ba a ce mutum albarkari idan yana haka, komai irin hidimar da yake in dai a cikin riba yake yi, amma asalin abin da yake jarin sa yana nan, to ba a ce da shi albarkar. Yace wa man anfaqa dirhaman fi haramin fa huwa mubaddir, duk wanda ya kashe dukiyarsa, ya kashe dirhami daya fi haramin, amma a hanyar haram, fa huwa mubaddir, to wannan albarkari ne. Wa yujru alayhi fi nafaqati dirhami fi haram, yace mutum za a iya masa takunkumin kashe kuɗi, za a iya masa da baibayi a hana shi kashe kuɗinsa a kan dirhami dai idan yana kashewa ta hanyar haram, ma'ana ya halatta mutum kuɗinsa ne, amma sai aka ga yana ɗaukan kuɗin wani ɓangare na kuɗin yana kashewa ta hanyar da yake haramun ne, to ya halatta wannan mutumin za a iya masa hajar. Alhajar a shari'a shine dukiyarka ne a hana ka kashewa, sai an maka abubuwa duk abin da zaka saya sai an yi approval, a duba a ga mai amfani ne ko marar amfani, in yace zai yi sai waliyansa su duba su gani, abin da yace zai saya din nan abin kirki ne ko halal zai yi kashe dukiya ta hanyar haramu, sai a hana shi, sai an yadda ka mutu kashe kuɗi, shi ne hajar. To yace idan mutum yana kashe dirhami daya ta hanyar haramu za a iya masa hajaru, wala yujaru alayhi in ba zalahu fi shahawati illa idha khifa alayhi an-nafaq, yace amma ba za a yi wa mutum hajar a hana shi kashe kudin sa ba in yana yin abubuwan sha'awa ba na haram ba irin kamar da muka yi nan da su mai sayan mota mai sayan mudiri mai riga kun ga malamai suna nuna ba za a bar mutum ya zo ya ta kashe kudin sa a cikin abubuwan ko da na shi ga Allah ya afamba in ban kamanta ba kissa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala lokacin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yake cewa yace tun da nake neman gudun bawa ban taba zarce ibnu abi quhafa ba wato Abubakar a wannan karam kam nayi alwashi duk abin da ba din Allah ya dace na fi shi shi sayyidina Abubakar bai ma san me yake yi ba bai san me yake yi ba shine kawai ya sa a ransa ai ya halatta ai rige-rige wajen ake alkhairi a wannan lokacin da yayi niyya sai ya kudur aniyar sai ya tsallake sai ya fuskanta sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ya dauko dukiya ya kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma shi ba bai shahara ba da dukiya da yawa ba amma abin da yake da shi ya raba biyu ya kawo rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai kabar wayya lanka Umar yace na bar musu rabin abin da nazo maka da shi sai annabi ya ce to Allah ya maka albarka a cikin rabin da ka bari dan an jima sai ga sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala shi kuma dama attajiri ne mai kudi ne sai ga shi da niki da gari dukiya ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ga gudun wansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce me ka bar wa iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzon Allah na bar musu Allah da manzon Allah ba a nakalto cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba a yadda ka kace dukiyar ka ba sai haka ba to sai malamin suke cewa to yaya za mu hada wannan magana da kuma wancan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi suka ce akwai bambanci domin duk inda ake hanawa ana hanawa da yan biyu ne ko dai abubuwan da mutum yake abubuwa ne na sha'awa sai a hana shi dan kan dukiyarsa ta kare a harkar sha'awa yanzu yana neman abin da zai rufe asirinsa zai rugu da shi babu ko kuma mutum ne wanda aka ga cewa ba shi da ƙarfin hali da ƙarfin zuciyar da zai mai da lamarinsa zuwa ga Allah ya rasa to akwai matsala nan masallaci za a gina misali aka ce ana neman gudunmawa jarinka miliyan ɗaya sai ka je ka ɗauko miliyan ɗaya ka kawo ce ga gudunmawa ta aka ce har wannan ya ce eh akan nan an ga kawo mai ƙaramin ƙarfi ne ya ce eh me kabari yanzu kai sai ce a iya kudin nawa na kawo gaba daya to sai a duba a ga shin wannan in ya rasa zai iya tawakkali ko za a samu matsala cikin mutane akwai waɗanda ko sun rasa ba za su yi koke ba kuma ba za a gazawarsu ba za su mai da lamarinsa zuwa ga Allah madaukakin sarki irin su ne irin su sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala to amma kai in zuciyar kamar irin wannan bane ba za ka iya ba dan haka in ka kawo sai a ce a ana baka shawari ka je ka ajiye 500,000 in ya so ka kawo 500,000 amma kar ka dauki dukiyar ka dukan fa baya an fahimta ko haka nan idan aka ga cewa ka ga alamun mutuwa ne za ka mutu to akwai tsoron kana so ka sa ƴan uwanka ne cikin halin iyalanka ne cikin halin ni yasu la Allah ya yanka san ki maka biyayya kana so ka adabtar da su to nan ma ba za a yadda ba ba za a yadda ba kaga abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa dai daga cikin sahabbansa yace ka bar iyalanka cikin wadata bayan ka mutu yafi ka bar su cikin talauci ya takaffafuna nas suna zuwa suna buɗe tafi suna roƙon mutane an tabara ahlaka agniya khairun laka min an tatrukahu alatan yata'affafuna an-nas yatakaffafuna an-nas dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar iyalanka cikin wadata yafi akan ka bar su da talauci idan suna roƙon mutane abinda ko to kowanne abu ana nazarin sa ne aga cewa menene makomar mutum da wani hukunci akan sa Allah ya tada mu fadin Allah madaukakin sarki wa ati zal qurba haqqan wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadd at-tabdira إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ginshikin da ke cikin wannan ayar shine Allah madaukakin sarki yana kiran mu ni da kai mu ciyar mu bayar wa makwantan mu na zamanci mu ba su haƙƙin su mun ce wasu malamai sun ce haƙƙin zumunta wasu sun ce kamar sadaqatul wajiba ko da zakka ce ta wajibi ka dauka ka ba su matukar ba sa cikin wadanda aka hana ka bayar wasu suka ce a'a ana maganar zumunci ne ka sadar musu da zumunta wa ati darqu bi haqqi wa rizqi na wannan sarri a wancan maganar mun yi maganganu da yawa da suke nuna muhimmancin ciyarwa domin akwai dalilai da yawa cikin Alkur'ani da Sunnar Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke kwadaitarwa akan ciyarwa kuma ciyarwan musamman ciyar da waɗanda suke makusantanka domin su ciyar da makusanta taimakonsu abu guda biyu ne sadaqatun wasila sadaka ce kuma da sadu zumunta to ɗaya daga cikin da ta yi wannan masallaci ba mun tashi ya mun wata tambaya wanda ta tuna mun da wani abu da yawa daga cikin ɗan uwa idan sun ji ana magana a ce muke ɗan uwa abin da yake tunowa kawai ɗan uwansa mai kuɗi ana magana yaya wane kenan ya kamace ba ni ka uwa ne kaga mai kuɗi ne amma baya yi babba wane mai kuɗi ne amma baya mana wane na baya mun wane na baya mun sai hankalin ya koma kan asali kawai shine kai ka zauna ne a baka wanda asali abin da musulunci yake so shine shi musulunci yana so kai ka zama mai karfin halin da ba za ka roƙi wani ba idan an zo an baka haka kawai ba nema kai ba ba na zambani ba wannan ba gurin biyan kakar ba amma asali ba a so kai kwaɗayi nauyi kwata-kwata musulunci ba a so kai kwaɗayi nauyi musulunci so yake yi ka zama mai karfin zuciya da zaka je ka nemi naka kuma komai wahalar da zaka sha ka samu naka wallahi yafi dadin da zaka je ka huta a baka dole mu fahimci wannan ka je ka nema shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair fa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini mai karfin hali mai karfin zuciya mai neman na kansa wannan karfin ya hada da karfin imani da karfin zuciya da karfin neman na kai duk abin da ka sani karfi ne na kuzari duk ana da kuzari shi wannan ya fi alkhairi kuma Allah ya fi son sa akan mu'mini mai rauni wanda shi jira yake a bashi ba zai je nema ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uka ka kwadaitu akan abin da zai amfane ka fasta'in billahi ka nemi taimakon Allah wala ta'ajjaz karka gajiya addinin musulunci yana so ya zama kana da zuciyar da zaka je ka nemi naka baya so ya zama na cewa kai mai tsammanin kullum a baka ne hadisi ya zo cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yahtaqiba ahadukum husbatan ala dhahrihi khairul lahu min yahdi an yas'ala min an yas'ala al-hasa fa yutihi aw yamnahu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dayan ya je ya yi ice ya je ya daji ya yi ice ya zo a bayan sa ya koro a bayan ya zo yana cewa ya bi masa alkhairi min an yas'ala an-nas akan ya roki mutane a gabu amadu sun bashi ko sun fara shi in sun bashi ma ya je ya yi ice ya zo ya sayar ya bi masa alkhairi sun bashi ma ballan gana musu bashi ba bakin ciki goma da ishirin da ka gaskatar da kanka kuma kashi baka samu ba hadisi cikin sunan abi dawud wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koka akan talauci ya masa yawa ba fa wanda aka ce gara auren nan bane ba shi bane wannan ba gaskiya bane wanda talauci ya masa yawa za a ce gara aure da bai gara auren santa zai yi shi wannan da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce talauci ya masa yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna da wani abu a gidan ku ya ce eh muna da shimfiɗa da muke kwanciya da kuma ɗan masaki da muke sa abinci kike da abin da muke da shi a gidan mu manzo Allah ya ce dauko su ya je dauko manzo Allah kawai sai kada karrarwa cewa zai tsaya waye zai tsaya wani yace na tsaya durhami daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yazid waye bai kara man yazid anan ma kaga malamai suka sabo wata mas'alar kasuwanci bai'ul musayada bai'u man yazid ba an hana mutum yana ciniki kaga boka shiga ba to akwai bai'ul musayada shi da ma budaddan ciniki ne kowa yana da dama ya tsaya kawai ajewa za a yi kawai ka ce na siya 10,000 sai na ce na siya 11,000 wanda ya ce 12,000 haka ake cinikin daga cikin irin wannan hadisin haka samu wannan misali manzo Allah cewa yayi bai kara ban ya zidu ya sake bai ta sabu ban ya zidu ya zai kara wanda ya ce ishtaraitu min dirhamain na siya dirhami biyu manzo Allah ya ce an sayar maka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauki dirhami daya yaba wannan mutumin yace je ka sai abinci a gidanka sai ya dauki dirhami ne kuma sai yace wannan kuma je ka sayo gatari ka kawo mun shi je ka sayo gatari ka kawo mun wannan mutumin yaje sayo gatari dirhami ne sai abinci bari a gida dirhami ne sai sayo gatari ya kawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya dauki kotan da kansa ya sa ya dauki ruwan gatarin ya sa a cikin kotan wani ko ruwan gatari ma bai san mai ruwan gatari ba ya dauka ruwan shi ake nufi wato ya dauki karfan ya sa a jikin icen da kansa da hannunsa mai albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani shi yace kar mu ganka sai bayan kwana 15 sai kai sati ba mu ganka san kwa sati biyu kenan kwana 15 ba mu ganka ba wannan mutumin ya fan zama yana ici yana sayarwa yana ici yana sayarwa sai bayan kwana 15 sai gashi ya zo da dirhami 10 a hannunsa ya sayi riga ya sayi kaza ya sayi kaza ya sayi abubuwa ya gojan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da dirhami 10 akwai magana talauci yanzu a cikin nan to wannan fa shine tarbiyyar da musulunci ya mana musulunci baya so ka zama mai baya so ka zama mai kudayen na wani baya so ka jira wani ya baka shi abin da yake so shine ka je ka nema kai baka ba wani yanzu ya kamata mutumin da ya san irin waɗannan dalilan na shari'a ya kamata ya zo yana zagin wani dan uwansa cewa bai bashi ba a bai kamata ba dan bai kamata ya zama haka ba da yawa daga cikin waɗanda suke zama mabarata yau a al'ummar mu wallahi bai kamata su yi bara ba da yawa daga cikin waɗanda suke zama maroka yau bai kamata su zama maroka ba da ranka da lafiyarka ni ima ba maki da ji mutum yace wai shi ba shi da abiki ni wannan abu yana ban mamaki ni ba ban yadda ba ni gaskiya ban yadda a cewa mutum wai ya rasa abin yi ba a yaki yin abin yi ne yaki kullun na fara wannan magana kuma har yau ni ban canza ba ba yadda za a yi in dai da ranka da lafiyarka da kuruciyarka ka ce ka rasa abin yi a ka ki yin abin yi dai ka ki yin abin yi kwanan nan na ji ana hira da wani hamshakin mai kudi a Kano yana ba da labarin wani mutum da ya zo wajensa yace dan Allah yana so ya taimake shi ya ba shi aran naira 100 kuma ya ba shi shawari akan sana'ar da zai yi 100 kuma ya ba shi shawari ya gaji da bige-bigen da yake yana so ya rinka yin sana'a maimakon da duk yake yi da wahala da waye yanzu yana so yi kasuwa amma ya bashi bashi 100 kuma ya bashi shawarin me ya kamata yi yace ba lalle na baka shawarin abin da zaka yi kai ba yace in ka bani shawari zai tunda kai kana da gogewa yace to ga 100 zan baka bashi abin da nake so shine na kula a wannan wurin tsakanin gaba da ba mai shi da raki ka je ka rinka sayowa damin rake ka zo kana yankawa a nan gurin in Allah ya yarda zaka samu ciniki tun ba mai sayarwa kuma sai dauki shawarar sa yace wallahi wannan mutumin ne ya fara kawo damin rake yana zuwa na yankawa yace kwata kwata ba a wuce sati biyu ba da farawa yace sai gashi ya dawo mun da 100 na da jarin sa kuma hannunsa kai ya ce na bada da nake maka yanzu ya zama dina shi yanzu baya kunce dami sari yake ba ruwa dami dami yake ba da sani yanzu matashi ka ce masa ya kasa rage mu dai anan bauchi musamman a ce maka yayi dan diploma sa ko yansi ai da cika ce masa mutunci ne kan da kanta shi haka ne ce a daidai lokacin da zaka ga wani yana yawo da raken a gari wallahi in kaga arzikin da yake a garin su inda yake gina gida da gonakan da yake a garin su an gaji gidan zaka shafa maki kai ka kwana nan ta tauci ko da yaran masallaci albarka saboda kai kika tashi gari wannan ka wallahi al'umma ba ta ci gaba sai kowa yana neman nasa in kaga al'umma ta ci gaba sai kowa yayi zuciya yana neman nasa ya buka nan ya buka duk abin da ka san halal ne zaka ka samu kuɗi je kai kayan ka ba ruwan ka da mutane wani matashi ne yazo jina yana mun maganar wai shi wallahi ya rasa abin yi ne ni na san abin da yake nufi da abin yi yana dafa aikin gwamnati ne da yan takardar sa ta diploma kan sha bakar sa abin yi ba kanan abin yi da yawa yace to me yi ya nema aiki bai samu ba nace aiki ne kawai abin yi nace kaga yanzu kofar gidan ku nan majalisa ce da kuke zama da samari ka je ka so ai maka cewa ka zo zan baka yan kuɗi ka dan ka sayo buredi ka rinka yin shayi ko garau garau shayi garau garau ne ka fara da shi ka yaron nan da ya fara dariya sai ne fadi wai na rena masa wani yayin za a ce shi ne ce buri yana ce shi abun mamaki sai gashi daga baya wani mutum ya zo ya kafa teburin shayi a gofar gidan da nake magana kuma yana jewa kuma su ne suke zuwa suna neman a ce ba kisa ba su bashi su shayi ba ka gani ba nace da mutane mai bada bashi ni yadda aka ne wanda ka bashi bashi ga aika mishi ba ka gani don mutanen Bauchi an riga mana shaida dama da cewa mutane ne masu fadin rai har me tani ake yi cewa ake wai saboda tsabar fadin mutanen Bauchi wai mutum yana sai da ice sai ya sa kujera a gefe rauni ya zauna kamar sarki wai sai ka zo ka ce ina mai yitan nan sai ce zabin naira 100 ne aje ka dauka aje zuwa bashi wai shi ya karbi shi Allah ya sauka jama'a kowa ya tashi ne munansa kar ka jira wani sai ya baka Allah ka rufa mana asiri wa in ma tu'ridan anhum jazaa'a
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مولولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
الله من جرمه تدعوكك يتي wa imma tu'ridanna anhum idan ka kauda kai gabarin su ibtigha'a rahmatin min rabbika dan liman rahmar ubangijinka tarjuha da kake tsammanin ta fa qul lahum qawlan maysura to ka ga musu magana wanda take da dada wala taj'al yadaka maghlulatan kada ka sanya hannunka abin daurewa ina unujinka zuwa ga wuyanka wala tabsutuha kull albasṭ amma kada ka barnatar da ita dukkan barnatarwa fataqula maluman sai ka zamo abin zargi mahsuran abin yanki wa guzuri inna rabbaka lalle ubangijinka yabsutu rizqa shi yake yalwata arziki da man yasha ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma shi yake kuntatawa ga wanda ya ga dama inna kana min ibadihi khabiran basira lalle shi ubangijinka ya kasance dangane da bayin sa kabiran masani ne basira kuma mai ganin abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki yace wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa in ma tughri dhanna anhu in ka kauda kai gabar musu ma wannan wato ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuwa ana magana da dukkan wani wanda yake sauraron wannan magana da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita. Ana cewa da shi in ka kauda kai anhum gabarinsu, suwaye ake magana kauda kai gabarinsu? Malamai sun yi magana masu yawa, akwai wadanda suka ce to uri banna anhum, in ka kauda kai gabarin ɗan uwan naka da aka ce wato ka ba su, amma sai baka ba su ba, ka kauda kai saboda baka da shi. Haka wasu malamai suka fassara, ma'ana baka ba su ba da suka roni ma, me yasa? Saboda kai ma baka da shi. Sai yasa ake ibtigha'a rahmatin rabbika, dan neman rahmar ubangijinka tarjuha da kake fata, ma'ana kana jira Allah madaukaki ya baka ka ba su. To fa qul lahum qawlan maysura, ka gaya musu magana mai kyau. Wato shi wanda ya zo nema wajenka ake kiran ka baka, wanda ya zo nema in kana da shi ka ba shi, in ko ba ka da shi to ya zama da cewa kana kyakkyawan zamanin cewa in Allah madaukake baka za ka yi masa. Duk wanda ya cancanci a yi masa, ya kamata a yi masa, kuma sai baka samu kai masa ba, to kai fata in Allah madaukake baka za ka yi masa. Wannan kuma shine halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah alaihi salatu wasalam shi ba a taba zuwa an tambaya hana ba, ba a taba tambayan annabi ya ce a ba, shi ba a salla a bakinsa ba, sai dai in zai ce la ilaha illallah. Amma duk abin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba yake inda aku, in babu sai ce ka jira an sabu za a baka. Haka da bizu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki. Da haka wasu malamai suka ce ana maganar yan uwa ne, wa atil qurba din nan da aka yi magana su ne ake so in har wa in tu'li anhum kina ma din nan an kawo ta ne ta'kidan dan ta'kidi, wato harfi ne zahir li ta'kid saboda karfafawa. Wa in tu'li in ka kauda kai baka ba su ba, ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha, dan fatan da kake yi ga Allah madaukakin sarki ya kawo maka, to fa qul lahum qawlan maysura, ka gaya musu magana mai kyau. Sai ku yi hakuri na samu za a bawo. Wannan yana nuna mutumin da ya cancanci a bashi, kai ko wanda bai cancanci a bashi ba, in ba za ka bashi ba bukatun ka aibata shi. Allah ya ce wa masahila fala tanhar, ina daga cikin abin da suke kuskure idan mutum ya zo neman ba za ka bashi ba kuma sai ka ci gaba saboda kake maka ba, kai ta zagin sa kai ta aibata shi, ba bukatun aibatawa. Dama ba a ce dole sai ka bayar ba, shari'a ba ta ce dole ka bayar ba. Idan ya zo ya tambaya kana da shi zaka bayar, kana da shi zaka bayar, ka bayar, kana da shi ba zaka bayar ba, ka ce ai hakuri ba zai samu ba, ai ba dole bane, amma kar ka aibata shi. Wasu malamai suka ce wa in ma tu'ri banna anhu, wanda ake magana da su din nan ana magana da waɗanda in an ba su suna yin almubazzaranci, to su ne ake magana in har suka zo suka tambaya kuma ga san albazaranci za su yi. Ibtigha'a rahmatin min rabbika, kai kuma ka kauda kai ka hana su dan neman wato rahmar ubangijinka, anan kuma rahmar ubangiji tana nufin shiri musu kenan, ma'ana ka hana su ne dan su shiri, dan in ka ba su aikin bazaranci ai bai kamata ka san aikin barna da idan kuke kuma ka dauka ka bayarwa. Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, wanda ka san sabon Allah ne ya halatta ka bashi dukiya ga halatta ba, ka san wannan mashayi ne in ya samu kudin ma shayi 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 ne tafi ba ya halatta ka dauka ka bashi, in ka san shayi shayi ne duk abin da yake haramun je aka zaka kudi ka sani, to in kai ka ce baka kwanna, to suka ce ana magana da masu albarkaranci ne in har an ka hana su saboda kana in ka ba su albarkaranci za su yi. Ibtigha'a rahmatin min rabbika, kana neman rahmar ubangijinka da kake tsammani gare su, ma'ana kana neman shiyuwa gare su. Fa qul lahum qawlan maysura, to ka gaya musu magana mai kyau, magana mai kyau. Anan suka ce kai musu addu'a, insha Allah ya shiryar da ku dai, inda kun zama mutanen kirki ai da an baku, in kuka zama mutanen kirki kuka daina kaza kuka daina kaza za a baku. Kana da wani dan uwanka ya zo a kwale da ladabi, haka yan wuyi akwai ladabi, ima taba ganin masu ladabi irin dan wuyi ba, ladabi akwai dan wuyi mala ko mafani bai kashi ladabi ba, sai zauce maka ladabi amma kana ba shi zai ce maka ma ya daina ya ce ai sun tuntuni sun daina wannan abu ai ko wani ina masa faɗa zan cewa shayi shayi in an baka ma shayi shayi za ka yi ce shi yanzu ba shan komai in ban da ganye ba abin da ke sha wai in ban da ganye ba abin da ke sha ma'ana sauran kwaya waye ya ji da sha amma da ganye kawai ke kusa Allah ya tsare to kai musu addu'a ka ce Allah madaukaki ya shafar da su wasu suka ce shine malam wa in kuntum ridanna an jira'a rahmatan lam tarjuha fa qul lahum qawlan maysura wasu suka ce ana magana da kafirai bushirkai wa in ma turidanna anhu ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura in ka kauna kai ga barin su saboda irin cin mutunci da cin zarafi da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma lokacin tunda a Makka ne ba shi da karfin da zai yage su in ka kauda kai gabarin su ibtigha'a rahmatin min rabbika dan neman rahmar ubangijin ka tarjuha da kake fatanta suka ce wannan rahmar ubangiji kuma ana nufin ranar da musulunci ne karfi ai galaba akan su to fa kullahu qawlan maysura ka ga musu magana mai kyau tunda a lokacin ba ku da karfi su ne suke da karfi to ka bi su a hankali suka ce shine ma'ana fa kullahu qawlan maysura wa imma turidan nahum jazaa'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura sai Allah ma baka kici wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutaha kull albasd fa takun mulum mansura ina ganin bayani ne shan wannan ayar kuma saboda lokaci sai in Allah madaukaki ya kai mu karatun gobe abin da muka fada dai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya nemi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا الى قيام ليله القدر اللهم وفقنا الى قيام ليله القدر وارزقنا فيه صلاه ودعاء اللهم ارزقنا فيه صلاه ودعاء اللهم تقبل صيامنا وجميع طاعاتنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.